Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 21 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai.
A daren jiya Alhamis, Joe Biden ya amince da zama dan takarar neman shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat a zaben ranar 3 ga watan Nuwamba da ke tafi. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yakin neman zabensa a jiya Alhamis a garin Old Forge da ke jihar Pennsylvania. Yan sa'o'i kafin Biden ya amince da tsayawa takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. Wata tawaga daga kasashen kungiyar ECOWAS 15 za ta gana a yau Juma'a a Mali da gwamnatin sojan da ke tsare da tsohon shugaban Mali Abubakar Keita da wasu shugabannin gwamnatinsa da aka hambarar.
Kanan labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji ƙarin haske kan buƙatar ECOWAS ta maida shugaban Mali kan mukaminsa da kuma tsokacin ƙwararru.
Abinda ECOWAS yake tunanin yi babu shakka shi ya fi daidai, kuma kafin su ɗauki wannan matakin ya kamata a ce sun duba su ga idan wannan shi ya fi kawo zaman lafiya.
Za kuma a ji ra'ayoyin shugabannin musulmi da kirista kan batun hare-haren kudancin Kaduna.
Mu ci gaba da tattaunawa, mu tattauna ƴan uwanmu ne, abokanmu ne, mu samu haɗin kai, mu samu ci gaba.
Sannan kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Mahmud Lalo na tafi da shirin duniyar Amurka. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Alaikum ga cikakkun labaran. A daren jiya Alhamis, Joe Biden ya amince da zama dan takarar neman shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat a zaben ranar 3 ga watan Nuwamba da ke tafi. Bayan ya kwashe kusan shekaru 50 a fagen siyasar Amurka, ya fadawa Amurkawa cewa lokaci yayi da za a kawar da shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican bayan yayi wa'adi daya a fadar White House. Idan muka hada kai za mu iya, kuma za mu ga bayan wannan yanayin mara kyau a Amurka abinda Biden ya ayyana kenan a yayin da Amurka ke fuskantar annobar coronavirus da take cinyewa, kuma miliyoyin ma'aikata sun rasa ayyukansu. Ya kuma ce za mu zaɓi fata na gari ba tsoro ba, abinda ke zahiri ba ƙage ba, yin adalci ba bin dama ba. A jawabin da ya yi kusan tsawon rabin sa'a, Biden ya zargi Trump da ƙin amincewa da gazawar da ya yi wajen daƙile yaduwar cutar, ya kuma ƙi ya yi jagoranci. Daga ranar Litinin mai zuwa, shugaba Trump da 'yan Republican su ma za su mayar da martani, inda za su kwashe kwana hudu suna babban taronsu ta yanar gizo. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yakin neman zabensa jiya Alhamis a garin Old Forge da ke jihar Pennsylvania, wani gari mai tazarar kasa da kilomita 9 daga inda aka haifi Joe Biden. Yan sa'o'i kafin Biden ya amince da tsayawa takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. A jawabin da Trump ya yi, ya bayyana abin da ya kira shekaru 50 da Biden ya kwashe bai taɓa kawo Amurka wani abu ba. Amma kuma shugaban ya nemi goyon baya a jihar, wadda ta yiwu ta zama mai mahimmanci a neman sake zabensa a watan Nuwamba. Ya yi watsi da Pennsylvania, ya yi watsi da Scranton, abinda Trump ya fadawa ɗaruruwan masu goyon bayansa kenan a Old Forge. A shekarar 2016, Trump ya samu galaba kan Hillary Clinton, 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat a Pennsylvania, da kuri'u 45,000. Tuni ya samu rashin jituwa da gwamnan Pennsylvania na jam'iyyar Democrat akan kokarin sake bude harkokin tattalin arziki a lokacin annobar coronavirus. Yayin da yake jawabin amincewa da zaben da jam'iyyar Democrat ta yi masa na zama dan takarar ta a jiya Alhamis, Biden ya zargi Trump da gazawa wajen shawo kan cutar coronavirus. Wata tawaga daga kasashen kungiyar ECOWAS 15 za ta gana a yau Juma'a a Mali da gwamnatin sojan da ke tsare da tsohon shugaban Mali Abubakar Keita da wasu shugabannin gwamnatinsa da aka hambarar. Shugabannin na ECOWAS sun yi kira da a saki Keita tun lokacin da bangaren sojojin gwamnatin suka kama shi a ranar Talata da ta gabata, bayan da ya sanar da yin murabus da kuma wargajewar gwamnatinsa. Haɗakar jam'iyyun adawa ta M5RFP, wadda ta jagoranci zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnatin Keita, ta goyi bayan sojojin da suka yi tawaye, ta kuma yi watsi da matsayar ECOWAS. Shugabannin ECOWAS sun sanya takunkumi akan kasar Mali, sun toshe iyakokin kasar da kuma dakatar da kasar daga yin hulɗa da kungiyar kasashen ta yammacin Afirka.
An jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko, wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar mai makwabtaka da kasar Mali. Mu ji inda aka kwana a kokarin ECOWAS na warware rikicin shugabancin Mali. Silbarma gare ka.
Nous condamnons avec la plus grande fermeté la tentative de renversement.
A karshen taron da suka gudanar ta bidiyo a jiya Alhamis, shugabannin kasashen Afirka ta Yamma sun yi Allah wadai da abin da suka kira yunkurin kifar da zababbiyar gwamnatin demokradiyya ta Ibrahim Boubacar Keita. Saboda haka suka umarci sojoji su canza tunani, suna masu cewa ba su da kowane irin halacci a wajensu.
Nous exigeons la libération immédiate du président Ibrahim Boubacar Keita.
Shugaban rukun kungiyar ECOWAS Isu Muhammadu na Nijar na cewa muna bukata da gaugawa sojojin da suka yi juyin mulki a kasar Mali su gaggauta sakin shugaba Ibrahim Boubacar Keita da dukkan jami'an da aka kama. Hasalima kungiyar ta sai da yawo ta bukaci sojoji su mayar da hanbararren shugaban akan kujerar shugabancin kasar ta Mali.
Nous demandons le rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keita en tant que président de la République.
Kungiyar ta ECOWAS ta yanke shawarar dakatar da dukkan wata zirga-zirga tsakanin kasar Mali da makwabtanta, ba shiga ba fita, in banda kayan cimaka da magunguna da man fetur da wutar lantarki. Sannan ta buƙaci abokan hulɗa su bi sahu tare da kakaba takunkumi ga sojojin da suka yi wannan juyin mulki, yayin da ta ƙuduri aniyar aika wata rundunar zakarunta zuwa kasar ta Mali. To kome yarajin kare demokradiyya ke cewa akan waɗannan matakai? Abdu Alhaji Idi kusa ne a kungiyar FSCN.
A cikin text din albayan da suka ce ana hukumta ƴan ƙasa. To ga ƴan ƙasa ne, su ne suke zabe, su suka zabi Ibrahim Boubacar Keita. Su ne yanzu abin ya ishe su shekara fiye da 6, abin ya ishe su wahala ta ishe, suka ce kai mu ne muka baka ikon, to amsha zami. Ƴan ƙasa da suka zabi mutum ba su yi shawara da ku ba, da suka shirya kore shi ai ba su shawara da ku, haka akai. Kenan abinda ake iya yi yanzu kawai a kama ma Mali su je su yi riƙon ƙarya na lokaci kaɗan, wanda za a zo a yi zaɓe yanzu su komo turba ta demokarasiya. Amma zancen Amaido Ibrahim Boubacar Keita su ma masu faɗin nasu sun san bayyayuwa.
Taron na jiya Alhamis ya ce zai aika wata tawaga domin ganawa da sojojin da suka kakkaɓe shugaba Ibrahim Boubacar Keita don sanar da su cewa lokacin karɓar iko da madahu ya wuce. A ra'ayin shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasir Seydou, yunkurin na sai da yawo kariya ce bayan bugo.
Abin da ya faru ya faru, ga matsayinsu na shugabannin kasashe na sai da yawo su kama matalaka Mali, su gani hanyar da za su bi yau su tsira da Mali daga halin da take ciki na talauci, na hatara, na rashin shari'a, na rashin tsaro. Ba ku tsaya kin ga abu guda ba, abinda kun ka san akwai wuya ga yanayin da an ka kai yau mutanen su komo baya.
A nasu bangare, sojojin kasar ta Mali a karkashin kwamitin ceton al'umma wato CNSP na ci gaba da tuntuɓar rukunonin al'ummar kasar, kamar yadda ajiya suka gana da manyan sakatarorin gwamnati da ɗaya gefe jam'iyyu na bangaren rinjaye, yayin da a yau Juma'a ake sa ran za su tattauna da ƴan hamayya na MSENC a ci gaba da tattara ra'ayoyin jama'a game da shirin kafa gwamnatin rukun kwarya mai alhakin tsara zaɓuɓɓuka a nan gaba. Sule Mummuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman, ana tare ne da sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Kafin mu kawo muku ra'ayoyin wasu jami'an diplomasiyya da ƙwararru kan tsaro game da halin da ake ciki a ƙasar ta Mali, wannan karan daga Najeriya, bari Maryam ta kawo muku kashi na biyu na labaran duniya.
Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ce yana da shirin taimakawa Amurka a yaƙi da annobar coronavirus. Tunda har yanzu shugaban bai da wani shiri, a cewar Biden, ni ina da shi. A jiya Alhamis, a jawabinsa na amincewa da tsayawa takara a babban taron jam'iyyar Democrat da aka yi ta yanar gizo, Biden ya ce Shirinsa zai hada da sanya dokar amfani da takunkumin rufe hanci da baki a fadin kasar da kuma fidda sakamakon gwajin cutar nan take. Shirinsa zai kuma buƙaci a ƙara yawan kayayyakin asibiti da ake sarrafawa a Amurka. Biden ya ƙara da cewa zai tabbata makarantu na da duk abin da suke bukata don fara aiki cikin yanayin kariya daga wata barazana da kuma samun duk abubuwan da suke bukata. A baya, gwamnatin shugaba Trump ta sha fadin cewa tana daukar matakan da suka dace wajen yaki da cutar, musamman idan aka yi la'akari da yadda aka ƙara yawan gwajin da ake gano masu dauke da cutar a Amurka. Har yanzu Amurka ce ke kan gaba a yawan waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 da mace-mace sanadiyar cutar a fadin duniya, inda mutane sama da miliyan 5.5 suka kamu da cutar, wasu fiye da 174,000 kuma suka mutu. Iyalai da abokan hulɗar shugaban 'yan adawar Rasha Alexei Navalny suna zargin hukumomin Moscow da hannu a ƙoƙarin hana fita da shi zuwa ƙasar Jamus domin neman magani don yin rufa-rufa akan abin da suka kira an yi yunkurin saka masa guba. Yayin da suke magana da manema labarai a kofar asibitin da Navalny ke kwanci a garin Omsk a yau Juma'a, mai ɗakin su Yulia Navalnaya da Ivan Zhdanov da kuma abokan hulɗarsa sun ce matakin zai jefa rayuwarsa cikin haɗari. Mai ɗakin Navalny na magana ne bayan da shugaban likitocin asibitin ya ayyana cewa daukar su zuwa wani wuri zai jefa rayuwarsa cikin haɗari saboda an yi mai allurar da ta fitar da shi daga hayyacinsa. A jiya Alhamis, Fadar Kremlin ta ce tana duba yiwuwar barin a kai Navalny wani asibiti a Turai, sannan gwamnati za ta dakatar da bincike a kan ko da gaske ne guba aka saka masa ko a'a.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Har yanzu dai kan batun na rikicin Mali da kuma matsayin taron ECOWAS wanda wannan karan zai kai mu Najeriya, inda za a ji martanin jami'an diplomasiya da ƙwararru game da matsayin na ECOWAS. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da cikakken rahoton.
Bayan da shugabannin suka kammala taro sun bukaci a gaggauta sako shugaban kasar da prime minister kasar da mayan kusoshin gwamnati da ke rike a kan hannun jami'an tsaro da kuma sake yin tsarin na dawa da demokradiyya nan take ba tare da ɓata lokaci ba. Dangane da wannan matakin na ɗaukar matakai na ƙarfin tuwo domin tilasta a dawa da demokradiyya a kasar, na tuntuɓi waɗansu jami'an diplomasiya da kuma ƙwararru masu nazari a kan tsaro domin jin halin da wannan matakan zai ya haifarwa game da zaman lafiya da kuma kawar da zubar da jini a ƙasar ta Mali, inda ambasada Adamu Daura ya yi min tsokaci inda yake cewa
abinda ECOWAS yake tunanin yi babu shakka shi ya fi daidai, kuma kafin su dauki wannan matakin ya kamata a ce sun duba su ga idan wannan shi ya fi kawo zaman lafiya muddin al'ummar Mali su ma an kula cewa haka suke so ba zai kawo wani tarzoma ba a cikin kasar. To babu shakka wannan shi zai fi ala muddin akwai goyon bayan talakawan kasar. To insha Allah wannan abin za ka ga ba za a kai ko ina ba za a dade ba za a samu nasara,
amma nan zai iya kawo watakila zubar da jini domin an ce wasu 'yan kasar suna goyon bayan abin da sojojin suka yi ko?
To shi zubar da jini a siyasa wani abu ne wanda kusan dole wata rana sai ya kai ga haka, ba shi ake so ba, amma idan ya zama dole domin da ka zo ka zubar da jini mai yawa gara ka zubar da ɗan kaɗan ka samu zaman lafiya.
A waje ɗaya kuma ya kuma do Yusuf Anas mai ritaya mai shiri kan sha'anin tsaro ya nuna cewa ko da yake ECOWAS na da iko bisa ga sharuɗin da ta shimfiɗa wa kanta na ɗaukar matakin soji domin a yi amfani da matakin soji domin tilasta a dawo demokradiyya hujja ce da ƙarfi, amma shi na ganin ya kamata a yi taka tsantsan kamar yadda yake bayyana mun a Fred da na yi da shi.
Akwai buƙatar gaskiya a bi a yi taka tsantsan kafin a ƙaddamar da wannan yunkuri da suke son su yi. musamman tunda akwai wasu shugabanni da su suka wakiltar su shiga tsakani da masu tada kaya baya a can Mali din da kuma tsohon shugaban kasar da na mulkin demokradiyya. To wannan shugabanni har ma da tsohon shugaban kasar Najeriya President Jonathan wanda ya yi ta je ka dawo yana sulhu tsakanin tsohon shugaban kasar da masu tada kaya baya. So ni ina ganin kamar akwai buƙatar a sake farfaɗo da wannan shugabanci na shi domin a ga mai za a iya yi.
Ya Komodo Yusuf Anas kenan mai ritaya mai shirin kanshi a nan tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar. Daga Abuja kuma bari mu kada Kaduna inda shugabannin Musulmi da Kirista ke ci gaba da bayyana ayoyinsu kan matsalar tsaro a kudancin Kadunar. Isa Lawan Ikara gare ka.
Hadakar kungiyoyin al'ummar Musulmi da ke kudancin jihar Kaduna dai ta ce akwai buƙatar ganin an ɗauki wasu manyan matakai guda hudu waɗanda za su taimaka wajen warware matsalar tsaron da ake fama da ita a kudancin jihar Kaduna. In ji Malam Muhammad Kabir Kasim ɗin da ya magana da yawun wannan ƙungiya.
Duk in malamin da aka gayyace shi ko liman ne a ce ya zo da Alkur'ani, in Kirista ne ya zo da Bible. Idan muka tattauna abinda muka cimma matsaya, idan ya karyata mu roƙi Allah, duk abin da yake cikin wannan na halaka Allah ya halaka shi. Ko ka je masallaci ka faɗo wani abu daban, ko ka je church ka faɗo wani abu daban, ya kamata mu yi wannan. Na biyu, mu daina kiran jinin mu baƙi, wanda ce ma baƙo, wanda ce ɗan ƙasa, mu koma kamar yadda muke da. Na uku, mu ci gaba da tattaunawa, mu tattauna ƴan uwanmu ne, abokanmu ne, mu samu haɗin kai, mu samu ci gaba. To traditional rulers na kudancin Kaduna gone ya sa doka, duk sarki ko hakimi ko daga ce ko mai unguwa da aka samu kashe-kashe a wajen shi a kira shi, in ma za a cire ruwan shi ne a cire.
Ita kuwa majalisar malamai da limamai ta jihar Kaduna cewa ta yi hukunta waɗanda aka riga aka samu da laifi a baya kawai shi ne mafita, idan dai ana son a kawo ƙarshen yawan hauhawar tashin hankula a kudancin jihar Kaduna. Kamar dai yadda babban sakataren majalisar Malam Yusuf Yakub Al-Rigasiyu ya shaidawa manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga wani taro.
Muna jan hankali mutanen kudancin Kaduna masu tunani na gari, masu neman zaman lafiya, su zo mu haɗa hannu mu kawo da irin waɗannan mutane masu kawo ɓarna ba, a kai karansu a hukunta su.
Ba wagan lokaci yayi idan ɓangaren Musulmi da ɓangaren Kirista an fito a yi magana ta yadda za a zauna tare.
Ai kullum ana yin wannan. Gwamnati ya kamata tsaya a matsayin ta na gwamnati. Duk wanda ya laifi, kowaye shi, komin girmansa, komin alaƙarsa da wasu mutane, a kama shi a hukunta shi daidai da abin da yi. Idan wannan aka yi ma wannan, aka yi ma wannan, na gaba ba zai ƙara yi ba.
Shi kuwa shugaban ƙungiyar Kristocin Nigeria kan reshen jihar Kaduna Reverend Joseph John Hayab ya ce duk da yake suna goyon bayan hukunta duk wani mai laifi, amma wannan yunkuri da gwamnati ke sanyi fa yana dauke da wata manufa.
Duka mun da muna kira a yi hukunci, a yi hukunci, a yi hukunci, amma domin wadanda Allah ya ba su zurfin mulki suna da nasu ajenda, hukuncin ba su yi. Hukuncin da yau kake ji ake shi ne wai a yi hukunci akan rikicin zango, mai har ma ana ambata wai a kashe su wani. To ban taba ji a kashe wani shi ne ya zama magance ba, amma inda gaskiya ne to ai wai paper mu ga wanda zai cutu. Wai paper da an yi shi domin biyan bukata zai biya bukata, wai paper da an yi shi domin munafinci zai kara ya mutu jihar ce.
Kuna sa ran ganin an kawo ƙarshen wannan rikici?
Ai babban addu'ar mu na sadakar da raina tun 1999 domin a kawo zaman lafiya jihar Kaduna. Ban bar wannan aiki ba har yau nake yi. To bambancin nawa da wanda nake gani yanzu shine zaman lafiya da an yi shi ta yaudara, zaman lafiya da an yi shi domin a cuci wani yaudara ne kawai.
Tunda dai gwamnatin jihar Kaduna ta kafa wani kwamiti don haɗa hancin rahotannin da aka dinga fiddawa a baya game da rikice-rikicen kudancin jihar Kaduna da nufin ganin a wannan karo idan an fitar da rahoton to za a ɗauki mataki. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Zuwa gaida na Ikara. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Inda kasashen duniya da dama makarantu da iyalai ke cikin yanayi na rashin tabbacin kan yaushe kuma ta yaya za a sake bude makarantu, yunkurin ganin ɗalibai sun koma ajujuwansu na ƙara zama abu mai kamar wuya saboda annobar coronavirus. Yau shirin namu zai nazari ne kan yadda dalibai, iyaye da sauran masu ruwa da tsaki ke shirin komawa makarantu a nan Amurka. Sunana Mahmud Lalo. Yanzu dai ya rage ɗan makonni ne kaɗan kafin a kammala hutun bazara, wanda ya haɗu da zaman gidan da ake kan sha bayan rufe makarantu tun a watan Maris ɗin wannan shekara a nan Amurka. Ananiya Rela ɗaliba ce ‘yar aji shida a makarantar firamare. Ta ce iyalai sun samu damar kasancewa tare, abin da ya yi wani iri a ce ba ka iya ganin abokananka ido da ido. Wannan hutu da aka yi ya fita daban ga ɗaliban wannan zamani, amma yayin kuma da ake shirin fara zangon karatu na farkon wannan shekara, tambayar da ke zukatan jama'a da dama ita ce yaushe ne yafi dacewa ɗalibai su koma makaranta lura da cutar ta COVID-19, kuma ko ci gaba da yin karatu ta yanar gizo shine abu mafi ala? Shabi Kaushik mahaifiya ce da ‘ya’yanta ke zuwa makaranta. Ta ce tura yara cikin wannan yanayi da zai yi wuya su riƙa ba da tazara, inda kuma za ka ga ɗumbin yara daga gida daban-daban abu ne da ke cike da haɗari. A matsayina na mahaifiya kuma likita, ina ga ya kamata hakan ya zama zaɓi ne na ƙarshe. To yayin da ɗalibi Arnold ke da burin ganin abokanansa idan an sake buɗe makaranta, a gefe guda kuma yana fargabar kwaso cutar ta coronavirus. Ya ce ina tsoron kada 'yan gidanmu su mutu, musamman ma waɗanda suka manyanta. Shabi da mijinta likitoci ne, kuma saboda sun sha kulawa da masu fama da cutar ta COVID-19, ma'auratan sun fuskanci ƙalubale wajen neman waɗanda za su kula musu da yara a lokacin hutun bazara. Wani rahoto da kamfanin bincike na McKinsey ya fitar ya nuna cewa mutum miliyan 26 da 800,000 ne, wato kashi 16 cikin 100 na ma'aikata a Amurka ke dogaro da makarantu da wuraren renon yara don su samu su tafi aiki. Makarantu dai na taka muhimmiyar rawa wajen tallafawa tattalin arzikin Amurka. Kididdiga ta nuna cewa ɗalibai miliyan 56.6 ne za su shiga zangon karatu a makarantun firamare, gaba da firamare, da kuma sakandare a duk faɗin Amurka. Sai dai yayin da ake fuskantar rashin tabbas kan yaduwar cutar ta COVID-19, makarantu da dama na laliban hanyoyin da suka fi dacewa wajen buɗe makarantun domin ganin ɗalibai sun ci gaba da karatunsu. Yanke wannan shawara abu ne da ya rataya a wuyan shugabannin makarantu da yawansu ya kai 98,000. Jason Harris na ɗaya daga cikin waɗannan jagorori na makarantu a gundumar Morrisville da ke jihar Pennsylvania. Ya ce malamanmu da iyaye da dama sun zaɓi a yi karatu ta yanar gizo. An samu ra'ayi mabambanta kan asalin tazarar da ya kamata a bayar. Wasu na cewa kafa uku, wasu na cewa kafa shida. Sannan akwai muhawara da ake yi kan ko za a riƙa taruwa ana cin abinci ko wasanni ko makamantan hakan. Bincike ya nuna cewa rashin isassun kuɗaɗe na zama ƙalubale ga wasu makarantun. Makarantar da Harris yake jagoranta na da ɗalibai 1,000, kuma 300 daga cikinsu ba su da na'ura mai ƙwaƙwalwa a gida, yayin da wasu 40 ba su da kafar yanar gizo ta intanet. Sannan akwai kuma fargaba kan irin tasirin da rashin buɗe makarantun zai a kan tattalin arzikin Amurka. Harris kenan yake karawa da cewa idan muka ci gaba da rufe makarantu, iyaye za su zauna a gida da 'ya'yansu, hakan na nufin ba za su iya zuwa aiki ba, saboda haka layin karɓar abincin kyauta zai ƙara tsawo. Sai dai duk da zama na rashin tabbas da ake yi, wasu ɗaliban na sakandare sun kasance cikin yanayi na walwala duk da cewa ba su kammala karatunsu a lokacin da ya kamata ba. Ɗaliba Ellis Petisiani kenan take cewa muna masu farin ciki da har muka samu damar yin bikin kammala karatunmu. Kamar yadda ake gani, ba haka ya kamata a yi ba, amma kuma ya muka iya. Masu saurare, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma mun ji ko idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Shakan da Julie Ladies Gresham da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma a bari mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo.
Sakonmu na farko ya fito daga Aminu Piyola Baban Yusra dake jihar Maradi jamhuriyar Niger tare da Salisu Arekime jihar Yobe suka ce baki daya VOA Hausa. Muna kira ga ƴan uwa talakawa masu jarabawa share fage a jamhuriyar Niger cewa su bi matakan da hukumomi suka gindaya musu. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Aminu Adamu Malam Madori a jihar Shigawa. Ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Ya ce dan Allah ku bani dama na taya al'ummar musulmin duniya murnar shiga sabon shekarar musulunci. Allah ya hada mu da alkhairin da ke cikin ta, ya kare da sharrin da ke cikin ta. Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar mu baki daya. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Usman Shitu Mahuta. Ya ce al'ummar jamhuriyar Niger musamman 'yan siyasa ya kamata ku kai zuciya nisa, ku guje wa furta duk wasu kalamai da ka iya janyo tashin tashina musamman a wannan lokaci da ƙasar ke fuskantar babban zabe. Domin shi tashin hankali farkon sa aka sani amma ba a san ƙarshen sa ba, kuma babu abin da yake zaman lafiya dadi. Da fatan Allah ya sa a gudanar da zabe lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Malam Useni Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Ya ce salam VOA Hausa. Ya ce dan Allah ku bani dama da nayi kira ga gwamnatin jihar mu ta Yobe ta tawa Allah da annabinsa da ta tona mana magudanar ruwa wato lamba 2 a nan cikin garin mu na Karasuwa dan samun sauƙin matsalar ambaliyar ruwa sama da muka dade muna fuskanta, wanda yake sanadiyar rusa mana gidajenmu da katangunmu. Da fatan wannan kuka namu ya kai ga kunuwan da ya dace. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga shugaban ƙungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad da Katsina. Ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ya ce ƙasashen duniya ya kamata ku haɗa ƙarfi da ƙarfi a wuri ɗaya domin ku samu nasarar daƙile duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a a duk inda suke. Mun gode sashen Hausa na muryar Amurka.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
A daren jiya Alhamis, Joe Biden ya amince da zama ɗan takarar neman shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat a zaben ranar 3 ga watan Nuwamba da ke tafe. Bayan ya kwashe kusan shekaru 50 a fagen siyasar Amurka, ya faɗawa Amurkawa cewa lokaci yayi da za a kawar da shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican bayan yayi wa'adi ɗaya a fadar White House. Idan muka haɗa kai za mu iya, kuma za mu ga bayan wannan yanayin mara kyau a Amurka. Abinda Biden ya ayyana kenan a yayin da Amurka ke fuskantar annobar coronavirus da ta ƙi cinyewa kuma miliyoyin ma'aikata suka rasa ayyukansu. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yakin neman zabensa a jiya Alhamis a garin Old Forge da ke jihar Pennsylvania, wani gari mai tazarar ƙasa da kilomita 9 daga inda aka haifi Joe Biden. 'Yan sa'o'i kafin Biden ya amince da tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. A jawabin da Trump ya yi, ya bayyana abin da ya kira shekaru 50 da Biden ya kwashe bai taɓa kawo Amurka wani abu ba, amma kuma shugaban ya nemi goyon baya daga jihar wadda ta yi ta zama mai mahimmanci a neman sake zabensa a watan Nuwamba. Wata tawaga daga kasashen kungiyar ECOWAS 15 za ta gana a yau Juma'a a Mali da gwamnatin sojan da ke tsare da tsohon shugaban Mali Abubakar Keita da wasu shugabannin gwamnatinsa da aka hambarar. Shugabannin na ECOWAS sun yi kira da a saki Keita tun lokacin da bangaren sojojin gwamnatin suka kama shi ranar 3 da ta gabata bayan da ya sanar da yin murabus da kuma wargajewar gwamnatinsa. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ce yana da shirin taimakawa Amurka a yaƙi da annobar coronavirus. Tunda har yanzu shugaban bai da wani shiri, a cewar Biden, ni ina da shi. A jiya Alhamis, a jawabinsa na amincewa da tsayawa takara a babban taron jam'iyyar Democrat da aka yi ta yanar gizo, Biden ya ce shirinsa zai hada da sanya dokar amfani da takunkumin rufe hanci da baki a faɗin ƙasar da kuma fidda sakamakon gwajin cutar nan take.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leves Gresham wacce ta haɗa mana sautin, da injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.